Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamsi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 30 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin a kada kura a ƙarshe a zaben shugaban ƙasa na Amurka, manyan 'yan takarar ƙasar biyu sun maida hankali akan yakin neman zaɓe a jiya Alhamis a jihar Florida da ke kudu maso gabashin ƙasar. Babban kamfanin saida kayayyakin Walmart ya fashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa.
Tokanin labaran kenan, za a ji cewa an kafa wata hukumar yaki da taɓarɓarewar yanayi a yankin Sahel na Afirka.
Abin da ake so ya kai wajen miliyar 400 na dolar. Kenan kun gani ba ƙaramin kuɗi ne ba.
Za kuma a ji gamuwar wani ɗan jarida da ƴan Boko Haram yara a arewa maso gabashin Najeriya.
Bindigogi ne AA ne ma wanda suka sa a gaban motar kuma yara ƙanana ne.
Sannan za a ji inda aka kwana a shirin farfaɗo da matatun mai a Najeriya da kuma gina sabbi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafi da shirin nan nasa na duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya, Dominic Raab, ya faɗa a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a fadin ƙasar abu ne mai yiwuwa don hana karuwar yaduwar cutar coronavirus. Ya ƙara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ƙa'idojin da aka sanya a wuraren sau da ƙafa. Kalaman Raab na zuwa ne bayan da shugabannin Faransa da Jamus suka sanar da sanya sabbin matakan kulle a farkon wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sanya dokar takaita fita a fadin kasar tsawon wata guda wadda ta fara aiki a yau Juma'a. Macron ya ce za a rufe wuraren sai da abinci da wasu muhimman wuraren kasuwanci, yayin da kuma za a bar jama'a su je wurin aiki da ganin likita ko zuwa sayayya kadai. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin a kada kura'a ƙarshe a zaben shugaban ƙasa na Amurka, manyan 'yan takarar ƙasar biyu sun maida hankali akan yakin neman zaɓe a jiya Alhamis a jihar Florida da ke kudu maso gabashin ƙasar. Biden ya caccaki shugaba Donald Trump akan yin tarukan yakin neman zaɓe na mutane da yawa a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus, inda galibin waɗanda suke zuwa taron ba sa sanya takunkumin rufe hanci da baki. Yana mai kiran tarukan wuraren yaɗa cutar sosai. Trump a lokacin da yake magana a wajen wani taron jama'a a wani filin wasanni a Tampa ya ƙara yin hasashen cewa 'yan Republican masu kada kura'a da yawa za su fita yin zaɓe ranar 3 ga watan Nuwamba. Shugaba Trump a jawabin da ya yi a Tampa ya kuma ce nan da 'yan makonni za a samu rigakafin COVID-19 a Amurka. Ya kuma yi alƙawarin cewa masu manyan shekaru za a fara ba rigakafin. Babban kamfanin saida kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa, yayin da ake fuskantar zaman fargaba a fadin kasar, a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. Wannan matakin na zuwa ne 'yan kwanaki kafin zaben shugaban kasa na Amurka a ranar 3 ga watan Nuwamba, abinda wasu da yawa ke nuna damuwa akan tayu a kalubalanci sakamakon zaben ko kuma ya haddasa tashin hankali. Mun ga tashin hankalin cikin al'umma a wasu wuraren, kuma kamar yadda muka yi lokuta da yawa shekaru da dama da suka wuce, mun kwashe bindigogi da harsasai daga shagunanmu a matsayin matakin kare ma'aikatanmu da kuma masu zuwa sayayya, a cewar wani mai magana da yawun kamfanin na Walmart. Kamfanin dai bai faɗi lokacin da zai maido da bindigogin ba a shagunansa.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda aka kafa wata hukuma ta yaki da matsalar yanayi a yankin Sahel na Afirka. Silabarma gare ka.
Taron kasashen yankin Sahel da ya gudana a bara a birnin Yamai ne ya cimma yarjejeniyar kafa irin wannan kwamiti na kwararru a fannin yanayi da muhalli da jami'an kungiyoyin fafutukar kare muhalli da dai gefe masu hannu da shuni da nufin tunkarar illolin canjin yanayi. Matsalar da bayanai ke nunin ta fi tsanani a kasashe 17 na yankin Sahel. Daraktan fadar shugaban kasar Niger Uhumudu Muhammadu shine shugaban wannan kwamiti.
Cikin wannan yarjejeniya da an kai akwai tsarin aikin da ka tsaida wanda shike kina da nauyi kenan dole sai an hada da masu hannu da shuni. Yanzu abinda muke tambaya shine kokarin da mutane za su bada wa gogota aikin. Kun ga dai akwai bankin na Afrika nan da muke cewa BAD, akwai kasar Morocco, akwai kuma bankin duniya, akwai kuma BNID wanda muke cewa Nations Union.
Kungiyoyin kare muhalli sun yaba da wannan yunkuri na gwamnatocin kasashen Sahel domin a cewar su alama ce da ke nuna an fara samun cigaba a yakin da duniya ta kaddamar domin tunkarar illolin sauyin yanayi. To amma kuma wani jigo a kungiyar CVA Isa Garba na cewa
an dan suna aiki da kowa da kowa amma ba su sa son kai ba da son rai. Muna tsammani muna iya cimma wannan guri tunda ayyuka ne da ya kamata a ce wai da birane da ƙauyuka ma an ta wajen su an kwatanta musu cikin wanga mugun halin da muke nan muna shiga ciki. Kaga ne ya kamata a ce wai mun gyara zamantakewa mu kakane ya kamata a ce mun yake da wanga hambar nauli ya kamata kuma a ce wai mu da kanmu ma mun soyayya mun dauki wani sabon solo na rayuwa.
Lura da muhimmancin wannan kwamiti wajen ayyukan kare jama'a daga matsalolin rayuwar da canjin yanayi ke haddasawa yasa gwamnatin Niger gaggauta tanadin abubuwan da ta yi alƙawarin bayarwa a wannan sabuwar tafiya.
Ya kamata mu fara aiki kan mu yi kwanciyar kaya shine yasa Niger tabba da wannan gida kuma tabba da ma'aikata wanda za su fara aiki. Kalisan da an kai abin da ake so ya kai wajen $400 million na dolar kenan kun gani ba karaman kudi ne ba amma da kadan kadan za a fara program shekara biyar duka za a hiddo program in an kare na shekara biyar kuma a hiddo na shekara biyar.
Hukumar raya karkara ta majalisar dinkin duniya wato PNUD ko UNDP ta jaddada aniyar tallafawa kasashen Sahel domin cimma gurin da suka sa gaba akan maganar yaki da illolin canjin yanayi. Ayyukan da aka kiyasta cewa za su lakume dubban miliyan dalar Amurka a tsawon shekarun da za a kwashe ana tafiyar da su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Kos kuma gobe Asabar idan Allah ya kai mu masu kada kura'a za su yi zaben shugaban kasa wanda zai sa ko dai shugaba Alassane Ouattara ya sake samun wa'adi na uku ko kuma a'a. A lokacin da ya yaki neman zaben sa na karshe a jiya Alhamis, Ouattara ya fadawa dabban magoya bayan sa cewa su fita su kada kura'a kada su bari a hana su yin zabe kuma ya fada musu cewa su kare rumfunan zabe. A cikin 'yan makonnin nan an samu karuwar damuwa game da yiwuwar aukuwar tashin hankalin zabe biyo bayan zanga-zanga da wasu hare-hare a kasar. An bankawa gidan babban dan takarar adawa Pascal Affe Ingesson wuta kuma an kai hari a wani ofishin jam'iyyarsa ta Ivorian Popular Front. Sauran 'yan takara biyu tsohon shugaban Henry Konan Bedie na jam'iyyar Democratic of the Ivory Coast da dan takara Kwadio Konan Burton su ne ke neman kayar da Ouattara a zaben. Masu aikin ceto a Vietnam na duba ƙauyuka don gano mutane da yawa da suka ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da jami'ai suka bayyana a matsayin mafi ƙarfi a Vietnam cikin shekaru 20 ta haddasa zaftarewar ƙasa har mutane 35 suka mutu. Kafar yada labaran Vietnam ta gwamnati ta sanar a jiya Alhamis cewa kusan mutane 24 suka tsira da rayukansu a ƙauyukan Tra Van da Tra Leng. Har yanzu ba a san inda wasu mutane da yawa suke ba a ƙauyukan Lardin Quang Nam inda laka ta binne gidaje. Kafar yada labaran ta Vietnam ta kuma ce masu aikin ceto sun gano gawarwakin mutane 8 a jiya Alhamis a ƙauyen Tra Van.
Da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. wannan karin ma Najeriya zamu nufa, inda wata tawagar matafiya ciki har da wani dan jarida a arewa maso gabashin Najeriya ta yi kicibus da yan Boko Haram yara ranar Talata akan hanyar Damaturu zuwa Maiduguri. Wakilin a Maiduguri Haruna Dauda ya tambayi dan jaridar yadda ta kaya, sai ya ce
an bude hanya, mun kamo hanya muna zuwa. Mun zo daidai karfan nan na dogon karfan nan na Jakana. Gaskiya tsakanin wurin ma da kamna sojoji ba nisa. Kawai muna kwana sai muka ga motoci guda uku.
Wane irin motoci?
Biyu sansara, daya Tacoma.
Wane irin fenti ne da su?
Biyun dukkan su fentin sojoji ne a jiki, su sansara nan. Kama Tacoma baki ne haka. Sai suka ce mana ina zamu tafi, muka ce zamu Maiduguri. Ina ID card naku? Muka ce bamu da ID card. Wane aiki kuke yi? Muka ce mu dukkan mu kafintoci ne. Sai suka wuce gaba. Kaman dai mutum 11 a cikin su haka sun zo wurin mu suna tambayar mu duk ID card kuma za su tambaya. Muka ce musu babu, amma gaskiya sun cire wata mata da wani mutum
a cikin motar da kuke ciki ne.
Motan bayan mu sun cire.
Suka yi me da su?
Sun daure shi mutum din, amma matan sun ce mata ta tsaya har suka sake cire wata a cikin motar namu. Sai matan da ta sauka ta sa kafanta a ƙasa, sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan sai suka ce ki koma mota, ki koma mota, ki har suka fara fada a tsakanin su. To amma gaskiya dai sun ce kar mu damu, kawai wani tanka ne suke jira, idan tankan yazo shikenan za su sake mu.
Kuma tanka na mai ko
na mai? Tanka na mai ne.
Wato kamar na mutane ne suke jira sun
kamar dai suna labarin tankan zai zo, mai din suke bukata. Dan dukka ba abin da suka yi mana, ba su karbi ko kubo a wurin mu ba, sai dai sun gaya mana kawai wai sojoji suna zolayen mu, wai yanzu suna wani patrol an rufe hanya, wai sai karfe 2 suke budewa. Suna ba ku wahala ne kawai, kuma ƙarya suke yi.
Maharan ne suke gaya muku?
Su maharan ne suke gaya
muku. Suna tare da makamai ne ko kuma menene?
Gaskiya bindigogi ne. AA ne ma wanda suka sa a gaban motar mu, sun sa a gaban mota yana tambayar mu, kuma yara kanana ne.
Za su kai nawa ne su mutane?
Akalla dai gaskiya sun kai kamar 40, amma motoci uku ne da su. So mai tankan ya zo, sai suka ce masa ya fita
daga wurin. Mai tankan ya zo?
Muna nan ya zo. Sai suka ce ya fita. Ya fita, sai suka kira wani Yuram, shine driver kenan.
Nasu kenan.
Nasu. Ya zo ya shiga motan, akwai burtali a wurin, exactly daidai inda suka tare mu.
Kaman kilomita ne daga wannan inda suka tare ku zuwa Maiduguri ko kuma zuwa Damaturu?
Daga zuwa Damaturu da zai nisa domin Jakana ne, amma daga wurin zuwa Maiduguri gaskiya ba zai wuce 30 or 40 kilometer ba. Sun gagaraja da suka yi tukata da yake an gyara hanya, gefen hanyar yayi laushi, sai motar ta kafe. Sai suka ce Yuram are, yaya za a yi a cire motar? Suka kira direban ma ya nuna musu yadda za a yi a cire. Sai ce ai ya riga ya sa duk giyoyin da ya kamata motar ya tafi, amma yanzu ba zai tafi tun da ya nutsa a kasa. Shine sai suka kira Yuram din, suka ce masa ya dauki sansar daya yayi arewa. Shikenan an jima kadan kamar minti 15. Sai zo da jarkoki na mai, suka bude suka cika wannan jarkokin, suka loda a motocinsu, suka sa mai a motocinsu, suka yi komi da komi, suka zama sai gaskiya ba abin da suka yi mana. Sai suka ce to shikenan yanzu ku tafi, amma sako da zamu baku ku gaya sojojinku abin da suke fada din ƙarya suke yi.
Fito ina suke fitowa ne waɗannan mutanen? Gan cewa akan titi suka tare ku a tsakiyar titi?
Daga daji ne.
A gaida Haruna, yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ganin yadda maganar farfado da matatun man Najeriya da kuma gina wasu sabbi ke daukar lokaci mai tsawo. Abokin aiki mu Yusuf Aliyu Harande ya tuntubi shugaban kamfanin man Najeriya Alhaji Mele Kolo Kiyari, inda aka kwana game da wannan batu, sai ya ce
na farko kamar yadda na saba na bada bayani akan akwai kuskuren da muka yi na tsari na yadda za a gyara wannan matattun man fetur da dunan ɗauki salon, da muna tabbatar cewa nan zuwa wata 18 ko in ya daɗe shekara biyu wannan matattun tasa birnin za a gyara su. Shi ne gallabar da muka samu, akwai tsari kikewa na samun kuɗaɗe isassu da za a yi wannan gyaran, a samu mutane da suka san kan wannan abin su yi wannan ayyukan, kuma a ƙarshe a zo a fara aiwatar da wannan refinery na gudanar ta yadda duk manya-manya kamfanin duniya suka bayar da muka saba muke yi ba. Karshe wannan matsalan kwatasu mai namu na gwamnati za ta kaya. Kuma akwai abu ɗaya da dole a ne, ko da wannan gidajen man suka wannan matasan suka aka gyara su, ba za su iya ba da iya isassun man da kasa za ta ishi kasa ba. Misali za su iya yi miliyan 18 da kare ko da an gama gyaransu, amma kuma abin da muke bukata a kasa yanzu yana da fiye da gwazon miliyan 50 na lita na fetur ake bukata. Kaga dole ne sai an yi sabbin matatu. tabbatar cewa wanda masu har da shuni masu ɗan kasuwa da suke da niyyar yin gidajen fatasun mai su ma ta nike su an agaza musu a tabbatar cewa cikin yan gajeren lokaci wannan kasantara da isassun matasun man fetur domin kada sai da daina sayawa idan ba haka ba ko da muka gama gyara namu zai yi wuya a ce ba so mai daga kasashen waje ba kuma take-taken da muke yi shi ne mu ma mu yi namu sabbin ƙanana da kuma manya da muka gani kamar na Dangote da ake yi a ƙarshe. Da muna da ribar kamar na wannan kasar ma za ta samu isassun man fetur a cikin gida.
To ba iya cewa wannan ba abun kunya ba ne ga Najeriya da ke da karfin arziki na mai wanda kuma har sai an dinga ɗaukan albarkatun mai da take da shi ana kaiwa ƙasashen waje don tacewa sannan kuma a sake dawowa da shi Najeriya a sayar ma da 'yan ƙasa?
Ba za a ce abun kunya ba sai dai a ce an yi kuskure na shekara da shekaru tun da aka yi wannan matasun man fetur kada a manta cewa na ƙarshen ma shi shugaba Buhari bai ci yanzu. Shi mana wannan matasun daga bayan wannan an kasa yin kowanne gida matasun man fetur a kasar nan idan ba a kara ba bai da za a yi ba za a ci gaba da kai su kasashen waje ba kuma abin da ya sa aka kasa yi wannan shekara da shekarun shi ne maganan tallafi da ake sa kan man fetur domin shi ɗan kasuwa idan ya sarrafa wannan man zai ce to idan na sayar da ina zan samu kuɗin kaga wannan tsarin tallafi kusan kullum ko hasar cewa ta tsaki gare shi akwai rigingimu da suke tare da shi kuma aka kasa wannan maganin wannan matsalar. Tallafi kaga da yake da an warware maganar tallafin za a ga mutane za su dawo kuma sun san cewa idan sun sa jari su kudin su za su fito na yi aka sai da a ce abun kunya ba za a ce abun kunya ba zai kai kuskure ne gyara shi ne abin da za a yi amma kuma inda so samu ne za a ce wannan kasan nan za a samu mai ba na mu isassu don kanmu kaɗai ba har da makwabtanmu amma insha Allah take-taken da muka ɗauko zuwa gaba za a kai ga wannan maganar.
To ina aka kwana a game da waɗannan yarjejeniyoyi da kuka sa hannu tsakanin ku da kamar ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Rasha da sauran ƙasashen duniya don ganin an zo an inganta fannin mai har wa yau ana ganin ana sa hannu a waɗannan yarjejeniyoyi amma har yau ɗan Najeriya bai ga wani alfanu daidai da na minti ɗaya na wannan yarjejeniyoyin da kuke yi ba me za ku ce ma al'ummar Najeriya?
Gaskiya maganar shi ne halin da muke ciki yanzu yarjejeniyar da muka sa da Rasha. Ta yi nisa har mun kai ga inda za su shigo gyaran refinerin Wari da na Kaduna su ma 'yan
a gaida Yusuf kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatarwa da mai shari'a Amy Coney Barrett mukaminta bayan da shugaba Donald Trump ya zaɓe ta a matsayin wacce za ta rufe gibin da aka samu a kotun kolin ƙasar. Yau mutum da za mu tattauna kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Gaba Donald Trump na tsaye aka rantsar da mai shari'a Amy Coney Barrett domin zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun kolin ƙasar. Gaba Trump kenan yake cewa mai shari'a Barrett na ɗaya daga cikin hazikan masana shari'a da Amurka ke da su kuma za ta taka muhimmiyar rawa a kotun kolin ƙasarmu. Bayan da ta kada ƙuri'a inda mutum 52 suka amince da zaɓin da aka yi wa Barrett wasu 48 suka nuna adawa. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Barrett mai shekara 48 wacce ke da 'ya'ya 7 wacce kuma take bin ɗarikar Katolika a sau da ƙafa don ta mai gurbin marigayiya Ruth Bader Ginsburg da ta rasu a watan da ya gabata. Dukkan 'yan Republican sun amince da zaɓin illa mutum ɗaya. Mambobin jam'iyyar shugaban ƙasa suna kallon Barrett a matsayin wacce ke da cikakkiyar ƙwarewa da za ta iya riƙe wannan makami. Mitch McConnell shi ne shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawar. Ya ce a wannan daren za mu iya saka wata mace mai wata irin kwarewa a kotun koli za mu iya daukan wani mataki da zai kafa tarihi a fannin shari'a wanda ke taka muhimmin rawa. Amma 'yan Democrat sun kada kuri'ar adawa akan Barrett. Suna masu cewa yayin da tuni masu sammakon kada kuri'a suka fara yin zaɓe. Tantance Barrett a wannan lokaci ya yi kusa da ranar zaben. Chuck Schumer shi ne shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawar. Ya ce 'yan Republican da ke majalisar dattawa sun yanke shawarar su yi biris da ra'ayin mutane. Sun naɗa wanda zai riƙe mukamin a kotun kolin har zuwa iya ƙarshen rayuwa yayin da ake tsakiyar zaɓe. Bayan da sama da Amurkawa miliyan 60 sun riga sun yi zaɓen. Tarihi zai nuna cewa a wannan daren 'yan jam'iyyar Republican da ke da rinjaye za su tsallake abin da aka saba gani cikin shekara 231 su kasance masu rinjaye na farko da za su naɗa alƙalin kotun koli gab da ranar zaɓe.
Become the first majority to confirm a Supreme Court justice this close to election day.
To damuwar dai da 'yan Democrat ke nunawa ita ce zaɓen na Barrett zai ƙarawa masu ra'ayin mazan jiya rinjaye a kotun kolin da kujeru 6-3. Senator Chris Coons ɗan jam'iyyar Democrat ne. Ya ce ƙararrakin da za su shiga haɗari yayin da mai shari'a Barrett ke kotun kolin sun haɗa batutuwa da dama. Batutuwan da za su shafi miliyoyin rayuwar Amurkawa. Kama daga kiwon lafiya zuwa ilimi da batun da ya shafi kariya ga samar da daidaito wajen yin aure. To sai dai yayin da aka kwashe kwana huɗu ana tantance ta. Barrett ta faɗa wa 'yan majalisar cewa ba za ta saka wani abu da ya shafi ra'ayinta na kanta a wajen yanke hukunci ba, abin da ya jawo mata yabo daga babban ɗan jam'iyyar Republican da ke kwamitin kula da harkokin shari'a Senator Lindsey Graham.
For the young conservative women out there who are pro-life and embrace.
Ya ce ga matasan mata masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke fafutukar kare rayuka, waɗanda kuma suke bin abin da kika yi imani da shi, kina da gurbin zama a wannan teburi. Wannan abin tarihi ne, wannan zaɓi ne na daban, sannan babban buɗi ne ga matasan mata masu ra'ayin mazan jiya.
This nomination is different. This is a breakthrough for conservative young women.
To kusan da zaran ta kama aiki, Barrett za ta saurari muhimman ƙararraki da ke gaban kotun kolin, ciki har da batun ƙalubalantar dokar tsarin kiwon lafiya da gwamnatin Obama ta samar, wanda ya ba miliyoyin Amurkawa inshorar lafiya. Mai yawa kuma da kalubalantar adadin ƙuri'un da aka haɗa ta akwatin gidan waya a zaben 2020. Jama'a da kuma kamar kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da Jewel Lathis Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara wani makon idan Allah ya kai mu.
Muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana.
Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da ka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamar Jau, ya ce to mun ji hukumomin Najeriya sun ce suna samun gagarumin nasara a yaki da matsalar tsaro a yankin arewa maso yamma da ta tsakiya. To a gaskiya za mu iya yarda da hakan ne kadai idan muka ga an daina kashewa da sace mana jama'a wanda har yanzu ana yi. Sakonmu na gaba ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yoban, Najeriya, ya ce assalamu alaikum biyo ya Hausa. A gaskiya babu wani dalili da gwamnoni za su bayar na kin raba abincin tallafin corona da gwamnatin tarayya ta raba wa jihohin. Sako daga Amina da Malam Madori da Rabiu ta Kwadunari da Umar Baban yayin sabon gida a jihar Jigawa, suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya, da ya kamata ta yi watsi da bukatar da kakakin majalisar wakilai Femiba Jami'ar Mila ya shigar na abawa jihar Lagos wasu makudan kuɗaɗe domin gyara wuraren da masu zanga-zanga suka lalata, tunda matasan jihar su ne suka yi, sai su yi amfani da kuɗin jihar su gyara ba kuɗin ƙasa ba, don haka ya zama darasi ga masu irin wannan mummunar ɗabi'a. Sako daga Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Ma da ke a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ya ce salam biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama in kira ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, ya kamata ta dubi da hanyar nan da ta tashi daga Bauchi zuwa Gombe, domin a gaskiya hanyar ta yi mummunan lalacewa. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan waɗanda ya dace. Sai sakon ga zalika Biru Lolo daga Tabuka Saudiya, yace Allah da yayi mana ni'ima da addinin ya nuna mana yadda ake hukunta mai laifi, haka ma kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace yadda ake hukunta mai laifi. Maganar dai ita ce daukan doka a hannun da wasu daga cikin mu ke yi, kuma na yi imanin cewa wannan kalubalen tsaro da muke ciki a Najeriya ba ya rasa nasaba da daukan doka a hannun da wasu ke yi. A fatan hukuma za ta duba wannan lamari. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Yusuf Bazuka Mileda Gwalelo, jihar Bauchi, ya ce salam biyoyi Hausa, ku bani dama ne kira ga gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir ya taimaka ya sama wa matasan jihar aikin yi, ganin yadda gwamnatin jihar Bauchi ta kai shekara 10 bata dauki ma'aikata ba. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana sakonnin naku ta adireshin mu na email, wato hausa.service@voanews.com.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin din BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a fadin kasar ba abu ne da ba zai yiwu ba don hana karuwar yaduwar cutar coronavirus. Ya ƙara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ka'idojin da aka sanya a wuraren sau da kafa. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin a kada kura ƙarshe a zaben shugaban ƙasa na Amurka, manyan 'yan takarar ƙasar biyu sun maida hankali akan yakin neman zabe a jiya Alhamis a jihar Florida da ke kudu maso gabashin ƙasar. Babban kamfanin saida kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa, yayin da ake fuskantar zaman fargaba a fadin kasar a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. A kasar Ivory Coast kuma gobe Asabar, idan Allah ya kai, masu kada kura'a za su yi zaben shugaban kasa, wanda zai sa ko dai shugaba Alassane Ouattara ya sake samun wa'adi na uku ko kuma a'a. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin din BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a fadin kasar abu ne mai yiwuwa don hana karuwar yaduwar cutar coronavirus. Ya ƙara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ka'idojin da aka sanya a wuraren sau da kafa. Kalaman Raab na zuwa ne bayan da shugabannin Faransa da Jamus suka sanar da sanya sabbin matakan kulle a farkon wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sanya dokar takaita fita a fadin kasar tsawon wata guda wadda ta fara aiki a yau Juma'a. Macron ya ce za a rufe wuraren sai da abinci da wasu muhimman wuraren kasuwanci, yayin da kuma za a bar jama'a su je wurin aiki da ganin likita ko zuwa sayayya kadai. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kafin a kada kura'a ƙarshe a zaben shugaban ƙasa na Amurka, manyan 'yan takarar ƙasar biyu sun maida hankali akan yakin neman zabe a jiya Alhamis a jihar Florida da ke kudu maso gabashin ƙasar. Biden ya caccaki shugaba Donald Trump akan yin tarukan yakin neman zabe na mutane da yawa a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus, inda galibin waɗanda suke zuwa taron ba sa sanya takunkumin rufe hanci da baki. Yana mai kiran tarukan wuraren yada cutar sosai. Trump a lokacin da yake magana a wajen wani taron jama'a a wani filin wasanni a Tampa ya ƙara yin hasashen cewa 'yan Republican masu kada kura'a da yawa za su fita yin zaɓe ranar 3 ga watan Nuwamba. Shugaba Trump a jawabin da ya yi a Tampa ya kuma ce nan da 'yan makonni za a samu rigakafin COVID-19 a Amurka. Ya kuma yi alƙawarin cewa masu manyan shekaru za a fara ba rigakafin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Creation wacce ta haɗa mana shi, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.